is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A wasar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuliya aiko mana daga Kano.
A ranar talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da yake jihar Kano na cewa
mun ba mu da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda a ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata, kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum na cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ba za a zo kai sai su ce mata a basu ita ba, dole sai su kuma ta hannun kotu da ta ba wai sukin ta aka yi haka ba.
Me ne matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta waye da kan mutane cewa ga abin da ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zargin murja kenan.
Ah, waye da yake gwamnati da da cin mu ja ita da mu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga ta wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ciyar zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ce dossier et le traiter.
Wadannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkali ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da hadura masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa, a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shirye ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Tsaka mai wuya. Juma, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cecekucin da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, ne ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya jibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Sustainability Responsible. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce su ne ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo
bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka saka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙarni ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wani ga mataki da aka dauka ni ga gawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasada cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure ta kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan mu wanga sojawan wanga abu da sakai wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'adda daga Maiduguri sai sai kin su mami babu daji za ka shiga ka ce kike kina lele babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ranka fitinta sai ka ce ha Faransa zo ka kai mini don soje bakin bodar Niger da tattale min ɗan al'umma daga gare su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abun da Najeriya ba tattalin arziki wai kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce daga gani sun da sun ga ruwan mulki sun fara a cikin nan aka kawata ya kuma gawaci da kashi na shi sun na fashi wannan haka dan ni sai ta mai bayan ya hawi dan shi Syria wuce nan ya kuma gawan Lagos an kawata inda sun san ke ta
ana da mutan da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki sai kun ce lieutenant colonel dan nan kanin na Niger la misala yana general na wata wata ta dan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali kin ku da ne 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 wani taya
mutuwa
colonel ne shi ma a wani taya colonel ne ya yi mulki shi ma ya na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne yake tayi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni na kudu ne miki ko da suna gaban kata ko ya zai yi shi zo zan
amma suna cewa kamar da mu sauki tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
amma ya jima general ne da to boshi ba kuma nan da president ne to binara ne demokratiya kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani ku kasa al'umma ta Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi su da so ne su masu gaki sun ka samu kasa da uku kuma so masu gaki uku su gozu gozu su gina ko za mu planning ita tana an gina gaskiya yau ce ba sai da aka gozu kudin ka ba baka san inda aka rancen sai da wayan ta ba faransanci community economic da zai kan lafi da wasu to ina economic shi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga ilmuwa ba dake kula da harkokin
su kuma na tana zuwa ne kuma ta so dan in ba ka da yanci kana da mota ba ka da ba ka da gol abin gole kinta ni yayi ne bai ba ka ja mota ne ba ka da birkin da ba ka da komai ga ne kana jin da rubuta ne kana dore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya shirya kanmu cikin wannan matsayin da muke tsange da muke ciki shekara 50 plus ga bayan kusan 50 ne ko ƴan Nijeriya da ƴan Najeriya ba mai raba su.
President ɗin tunkar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa bismillah ban gan shi ba. Ina ga koma bayan da zai kawo. Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali kannan mu ne. Burkina Faso kannan mu ne. Nigeria kannan mu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce. Har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka. Duka al'umma guda ce, duka mu ɗan Afirka ne. Kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Gaddafi, suna alfahari da Lumumba. A duka in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazarin ya suka yi na hada kano ya
fi. Amma kuma yana magana su samun yancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko. An kore France. Shi ke duka muka zo muka yi kowa labusan ne ma an kore France. France ta tafiyarta. Kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba'in nan da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku. In ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa ɗaya miliyan kuɗi cikin waɗannan kasashe. Shi Tahiru na ji ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shi zuwa Tahiru Gimba. Ni ma kan adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan Sidiyawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ke nika yana firzina a nigar sirri na Sidiyawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta ma al'ummarsu da a matsayin shi na shugaban Sidiyawo ne ya yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a bangaren Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen nan ba za su yi daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a kuma matakin da mu
haka ne
ba zan da aiki ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma matakin ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki kai ka san da mu ko haƙi ba mu nan Nijar daga Najeriya ne ake ka haƙi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan nasara ba mu yanzu francis kimo da benin wannan da aka liƙe ka san ƴan Nijar nawa suka yi asara ka san ƴan Nijar nawa suka talauke ka san kai akwai ƴan Nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye ka san kuma banka ta dur kusan da sun ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a ɗauka ɗauko mana abinci sai an biyo burkina kannan a iso wajenmu to diba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukunkumi ko guda ga shi a nan ita da Faransa ambasar kin Faransa yana can eh ka sa han ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh ka sa hel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su ne ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan da kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kan mu ciki kenan mun ga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sasu wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko ko bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke lagu ya kwanta
ba sai ya ce amma ragon nan ya
tashi ba fitan cikin sai yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ganan
ku babu wata maganar gara
ba mu amma ayin aminin ne yanzu za a yi ga ayin saboda siyasar da shugaban kasa na sabon yasa yayin da tallabi ga man fitar yayin da wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramuwa ke na fita abinda turuwa ta aje a dauka a dafa a dawa ce kenan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu haske na duniya dole hitamu kuma dole mu hada kare mu ba wai zan san yayin ya wada ni dan wani alaka ya ce ayyansu an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewan Najeriya babu inda zaka take noma yanzu babu mai gona ga tai ba kuma babu inda zaka take kiwo babu inda zaka take noma Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa 36 sannan yan kanin daga kasa duk ɗan ta'addan daga Maiduguri sai sai kiri sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hindanta sai ka ce ha faranci zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattalin ɗan al'umma daga Yesu zakwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka zuwa da mashin su biyo ta dogon da tsari da gidan ne shi ma ni
kai san dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta kai na sojojin Niger har gobe suna ga kula da godan Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu jaburke anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma engineer mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.